Sashen Hausa da Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta masanta jita-jitar cewa za ta cire tallafin man fetur, sai dai kuma za ta ciwo bashi domin gudanar da wasu muhimman ayyuka a ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa wata haɗakar ƙungiyar mata a Najeriya na neman gwamnatin ƙasar ta ba mata kaso 50 cikin 100 na mukamman gwamnati saboda irin gudunmuwar da suke badawa a al'umma. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin a ganonku laifin waye mata ba sa samun akalla kaso 30 na mukamman da aka yi musu alƙawari a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro barkamu da wannan dare. Jami'ai a kasar Peru sun ce tsohon shugaban kasar Alan Garcia ya mutu bayan da ya harbe kansa yayin da 'yan sanda suke kokarin kama shi kan zargin cin hanci. An yi ma Garcia tiyata a asibitin Lima a yau Laraba. An zarge shi da karɓar cin hanci daga babban kamfanin Odebrecht na kasar Brazil a lokacin da ake gina titin jirgin ƙasa a Lima. Yayin da yake mulki daga shekarar 2006 zuwa 2011, Garcia, wanda ya kasance shugaban ƙasa daga shekarar 1985 zuwa 1990, ya ƙaryata duk wani laifi da ake zargin ya aikata. An kai tsohon shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Umar al-Bashir zuwa wani kurkuku a babban birnin ƙasar kwanaki 5 bayan da sojoji suka yi masa juyin mulki, sannan suka sanya shi a ƙarƙashin ɗaurin talala. 'Yan uwansa sun ce Bashir mai shekaru 75 an komar da shi kurkukun Kobar na Khartoum a ranar Talatan da ta gabata, kuma yana cikin tsauraran tsaro. Ba a ganshi a fili ba tun lokacin da sojoji suka yi masa juyin mulki a ranar Alhamis din da ta gabata, bayan da aka shafe watanni ana zanga-zangar da ta haifar da ƙarin farashin abinci da man fetur. Dubban masu zanga-zangar sun kasance a wajen sansanin soja a Khartoum, suna neman buƙatunsu na gwamnatin riƙon ƙwarya. Shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki sun ce a makon da ya gabata sojoji za su gudanar da mulkin ƙasar har na shekaru 2. Ƙungiyar ƙasashen Afirka da wasu ƙasashen yammacin Turai sun yi kiran gaggawa da a koma ƙarƙashin mulkin farar hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin gwamnatin Amurka ta Donald Trump ta ce za ta kyale 'yan asalin Amurka su shigar da kamfanonin ƙasashen waje ko mutane ƙara waɗanda aka kwace musu dukiyarsu shekarun baya da suka wuce a ƙarƙashin gwamnatin Fidel Castro na ƙasar Cuba. Sakataren harkokin waje Mike Pompeo ya bayyana a yau Laraba cewa an dakatar da wannan dokar da aka kafa a shekarar 1996 wanda ya ba da izinin shigar da ƙara a karon farko. Wannan shawarar zai iya hana ƙoƙarin ƙasar Cuba na wajen ƙarfafa kasuwancinta da ƙasashen waje zuwa tsibirin. Shirin yana cikin ƙoƙarin shugaba Trump don kawar da shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro, wanda ikonsa ya dogara ne da goyon bayan kasashen Cuba da Russia da China da kuma wasu kasashen. Lokacin da yake sanarwa ga manema labarai a Washington, Pompeo ya ce Cuba ta raina tsaro da kwanciyar hankalin Amurka da sauran kasashen yankin yammacin Turai. Gwamnatin Cuba ta shafe shekaru da dama tana zalunci da kuma rikice-rikice, inji Pompeo. Sun koyar da kasar Venezuela a matsayin goyon baya ga gwamnatin Maduro. Sojojin Cuba da kuma hukumomin tsaro su ne a yau suka taimaka wa Maduro yake ci gaba da mulki. Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral ta Notre Dame ta kasar Faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara ta yi wa ginin da ya zama wani babban abin tarihi a birnin Paris. Shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin cikin shekaru biyar. Ya bayyana burin sake ginin har ya fi na da kyau a cikin wani jawabi na kasa da ya gabatar a daren jiya Talata. Ya kuma shirya ganawa da majalisarsa a yau Laraba domin tattaunawa game da sake gina cocin da kuma kudaden da za a bukata don kammala shi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa ba za ta janye tallafin man fetur ba wanda zai kai ga ƙara farashin mai a ƙasar, amma kuma za ta ciwo bashi domin inganta wutar lantarki a karkara da wasu jami'o'in ƙasar. Umar Faruk Musa, wakilin murya Amurka, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta musanta jita-jitan da ake yi cewa gwamnatin za ta janye tallafin man fetur wanda zai kai ga ƙara farashinsa a duk faɗin Najeriya. Ministar kuɗi ta Najeriya ce Hajiya Zainab Ahmed take musanta haka a lokacin da take tattauna da manema labaru bayan da majalisar ministoci ta Najeriya ta kammala zamanta na mako-mako Abuja, inda take cewa
ba mu da ranar janye tallafin a harkar mai a ƙasar nan, saboda ba za a iya janyewa ba sai an samu abubuwan da za a gabatar wa jama'a ya zamana cewa in ma an cire mutane ba za su wahala ba.
To amma a daidai lokacin da ministar ke musanta maganar ƙara farashin man fetur, ta kuma ba da tabbacin cewa majalisar ministoci ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta amince da a ciwo bashi domin inganta wutar lantarki a karkara da kuma birane, hatta da waɗansu jami'o'in, inda take cewa akwai wani bashi na daban da za a ci tsakanin Najeriya da ƙasar Burkina Faso da Togo da kuma Niger.
Wannan bashi da aka bamu dama mu ansa zai sa mutane wurin rabin miliyan su samu wuta a alƙarya daban-daban, kuma har da jami'o'i guda takwas. Banda haka akwai wata kaddara da aka fara wanda cewa za a ɗauki wuta daga Najeriya a kai abilayi layin transmission ake cewa kenan ko zuwa Niger, zuwa Benin Republic da kuma Burkina Faso har da Togo. Wannan bashi mu kasashen nan hudu ne za mu ɗauka tare, so ba Najeriya kaɗai ba ne, amma saboda wannan layi zai ratsa kasashen nan guda hudu shi yasa dole muka haɗa hannu mu ansa tare. Wannan babban bankin duniya ne suka bada wannan bashin, to shi ma majalisa ta yadda mu ci gaba da ansan wannan bashin. Ina mu miliyan 27,300 na dala Amerika. Namu ba su da yawa, sauran kasashen nasu ya fi yawa, saboda namu layin bayi da tsawo kamar nasu.
Babu shakka a daidai lokacin da gwamnatin ke hankoro ko kokarin daidaita lamirin cin bashi da kuma inganta ayyuka na more rayuwa ga 'yan ƙasa, wasu ƙwararru da masana sha'anin tattalin arziki suna ta nuna damuwarsu akan wannan yawancin bashin da Najeriya ke yi. Amma ministar tana cewa ai ba abin damuwa ba ne, domin bashi ana cin shi ne domin hujja wadda za ta kai ga inganta rayuwar al'umma, ba za a yi wani ɓatanci ba.
Bashi yana da amfani in ka anshe shi ka yi amfani da shi yanzu, kuma ka yi ayyukan da ya kamata ka yi amfani da shi. Dan in ba haka ɗin aka yi ba, yanda muke samun kuɗaɗen shigowa na ƙasa bai isa a yi manyan ayyuka yanda muke so a yi ba. So yana da amfani, kuma basunan nan muna ansa ne da su African Development Bank so kudin wanda ke kansu yan kadan ne ba irin kaman nan a Nigeria in zaka yi bashi ka biya daga 18 zuwa 25 ba wannan zaka ga wani ruwan da aka sa ko kashi daya ne ko kuma mafi yawan shi shine kashi uku amma yawanci tsakanin kashi daya ne zuwa kashi uku
Ministry kudi ta Nigeria Zana Ahmed kenan bayan da aka kammala taron majalisar ministoci na Nigeria a tattaunawa da muka yi da ita a Abuja Umar Faruku Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
Madalla gaida Umar Faruku Musa A Nigeria, mata sun fito a ƙarƙashin wata gamayyar ƙungiya mai suna Coalition for the Inclusion of Women in Governance. Suna nema a basa kashi 50 cikin 100 na mukamai a sabuwar gwamnatin da za a kafa a watan Mayu mai zuwa. Sun yi wannan kiran ne a wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da suka kira a babban birnin tarayya Abuja. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Yadda mata suka rika yi wa junan su kirari kenan a lokacin taron manema labaran inda suka ce sun yi wannan fitowar ne domin su tunatarwa shugaba Muhammadu Buhari da alƙawalin da yayi cewa zai dama da kowa saboda a ba su kashi 50 cikin 100 na mukamai domin Najeriya ta samu ci gaba mai ƙarko kuma ta zama ƙasa da al'ummanta za su yi alfahari da ita wani abu da jagorar kungiyar kuma daya cikin jigajiganta Binta Kasimu tace haƙi ne yara taya a wuyan mahukunta da ya dace su sauke wa mata domin a yi da su
tashin hankalin shine mun gama zabe mun yi zabe mun hito mun wahala amma ko me aka tashi wai sai a ce maza senate leader sai a ce maza majority leader sai a ce maza speaker maza ministoci maza komi maza haba baba kai adalci maza ma su ji tsoron Allah wallahi da an ban mu mata mu ya mu da mun zabi kanmu saboda mu mun san cewa mu ke tsaye muke lura da gida muke komi kuma babu abin da bamu yi ba kuma babu wahalar da bamu yi ba dan haka saboda me za a maida mu baya
ita kuwa honorable Halima Hassan Tukur ta ce suna kira ga gwamnati mai shigowa da ta bawa mata goyon baya kamar yadda mata suka bada tasu gudumawar a lokutan zabe da ya gabata inda ta kara da cewa
mulki ne an mutum bai tashi ya bida ba mulki bai iske ka a cikin gidanka so dole ne mu fito mu fadi ma duniya mu wadi kukan mu domin a tausaya ma mata a taimaka musu
wani irin taimako
akwai kujeru na gwamnati ko na kujerar minista ko na kujerar maya makami na office ba wanda babu wanda dai muke da su a cikin kasar Najeriya muna son a tuna da mata a taimaka musu tunda mata sun taka rawan gani da duk abin da aka yi na zabe mata sun yi sun yi akan kokarin su yanda aka tausaya mu maza ake ba su to su ma mata a tausaya musu tunda sun hito mun hito sun bi layi mun bi layi ba abin da wanda suka yi wanda kiyamaci ba ta yi ba
anata jawabin mai bawa kungiyar shawara barista Ebere Izendu ta ce mata za su fito kwansu da kwarkwatan su daga jihohi 36 zuwa fadar shugaban kasa domin su ci gaba da lallashi har sai sun samu yadda suke so ta hanyar tuntubar manya da ziyarce ga uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari da matar mataimakin shugaban kasa Dolapo Ochimbajo domin samun goyen bayan su wajen neman mukamai saboda a ganinta suna da mata kwararru da ke jajircewa a fannoni daban-daban na rayuwa domin gina ƙasa.
A ga ikuwa gaga da obirin efuwa ni etowa efayi gbawa lorilẹ-ede Nigeria. Great Nigeria women. Obirin means women.
Madina Dauda Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Madina Dauda. Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shi a ganin ku laifin waye mata ba sa samun kaso 30 na mukaman da ake musu alƙawari a Najeriya amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan waƙar
roga. Allah ni kai ne na roga baro tika ton to hoiba. Shata kuma shi kake babba ka yarda ka banye kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Kaman samu kira na farko daga Katsina.
Yawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kada magana da Yahaya ne wannan laifi.
To, muna jin ka Mallam Yahaya.
Yawa, to wannan muridi da aka dauko mai kyau yana da kyau, lallai ya taimaka mata 100%. Domin dukkan zaben da ake yi mata ke ba da jajircewa. Wala buri wala kauye. Saboda haka dai na goyi bayan su wanda fafutuka ta suke abin ba ba su da yawa ba a ba su 30%. Ku ta lafiya, na gode da samunku.
To, mu ma mun gode Mallam Yahaya Lawal ɗan ɗaki. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Hello?
Hello? Muna jan ka malami daga Kaduna, da wa muke magana?
Kana magana da Baban Mubarak daga Kaduna, Tirkaniya.
To, muna jin ka Baban Mubarak.
To, ai wannan mata abin da yasa kin gane ko ba sa samun kashi 30 din nan, saboda in kin lura mata ƴancin su a gida yake. Saboda haka ne ina ganin dalilin da yasa ba sa samun cikakken ƴanci.
To, me hakan yake nufi? Ƴancin suna gida shi ya sanya zai sanya ba za su samu makamai ba?
Eh, to a to kin ga aikin zai mutu yawa, ga yau za su zuru da gida ko sannan su je yin wani aiki kuma a waje.
Oho, kana nufin nauyin aikin gida yana ɗaya daga cikin abubuwa?
To, aiki ne ga ya da sauran su da mai gida kisa.
To, Baba Mubarak kenan daga Kaduna, yanzu kuma za mu je Adamawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Adamawa?
Okay, da Tela Abubakar ne daga Ganda.
To, muna jin ka Tela Abubakar.
Barkanmu da yammaci.
Barka ka dai.
Wato, wannan kashi 30% da ake nufi, suna ga abun ne yana zuwa daga ainihin yadda matan ne karatunsu ko kuma sa kai. Ina da su ne ba sa sa reja sosai.
Kana nufi ka ce matan ba sa karatun da ya kamata ko ku zai sa su kai matsayin da za a ba su makama?
Yauwa, haka dai nufi gani abin da.
Amma kuma ina kaman mata sun dan dage yanzu wurin ilimi.
Eh, to a halin yanzu dai ana dan kokartawa. Muna fatan su fara kokari.
To, mun gode Tela Abubakar daga Adamawa. Yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Alhaji Yahaya Muhammad Mutumba mai kujeru kamarin kuma rafi a jihar Neja.
To, Alhaji Yahaya, muna jin ka.
To, gaskiya ni a kaina musamman a gwamnatin tarayya ya kamata a ba mata kashi 50% wannan gwagwarmayar da suke musamman a zaben shugaban kasa za a ga mata su yi su da goyon su da magoyan ciki haka za su yi wurin zaben nan da rana da komai amma a yi zaɓe musamman shugabannin su mata ba a ba su komai a su mata a ba su kashi 50 cikin 100.
To Alhaji Yahaya, shin laifin waye ma kake gani ba su samun makaman? Me ya sanya ba su samun makaman a ganin ka?
To a ganin yaki na farko suna matan suna da rashin haɗin kai saboda sun fito kowa ya fi so kansu ya fi so maimakon ya so kasa da kuma ƴan uwansu mata da suka jajirce aka yi zaɓe da sun fi son kansu ba su haɗin kai ko su sabi inda mace take aiki ba za ta girmama ka ba kamar yadda namiji ke girmama ƴan uwansu namiji suna da gaskiya ya kamata ya cire wannan in dai suna so su shugabanci domin muna son wata rana a ce mata su yi gwamna har shugaban ƙasa to amma inda irin wannan yin gaskiya ba za a same shi ba.
To mun gode Alhaji Yahaya, har yanzu dai muna nan a jihar Neja. Mun ƙara samun wani kira.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Malam Danjuma. Sunana Malam Danjuma daga Gidda, dari na Sarkin Yaya.
To muna jin ka Malam Danjuma.
Abinda yasa yanda nake gani, abinda yasa mata ba a samu kashi 30 saboda ba su cika zuwa makaranta ba, yawancin su ba a bari su zuwa su je makaranta. Wasu daga shekara 20 ko 20 ba a dusa a kai su auren, abinda ya sa lokacin siyasa ake baiwa mazajen kenan. So abinda dai matan za su yi su dukufa da zuwa makaranta, so sai ga lokacin da aka kafa gwamnati so sa same su da yawa cikin gwamnati. Allah ya ba mu zaman lafiya duk da Niger State Nigeria gaba
ɗaya. To Malam Danjuma, kafin mu yi sallama da kai ban tarin numfashinka ba, su kuma waɗanda suka yi ilimin fa ai akwai su kuma gogawa ma ake yi da su a wasu wuraren da maza, me yasa su ba a ba su? To Malam Danjuma, layinka ya goce da mun ji ci gaban amsar tambayar da na yi maka, amma yanzu kuma za mu je Kaduna.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
To sunana Abdulkadir Kada ke Kauru local government Kaduna state.
To muna jin ka Malam Abdulkadir.
To wato ko wannan al'amari ne a mahangana?
Eh,
abubuwa ne guda biyu.
To
na farko, gaskiya addini yana taka muhimmiyar rawa game da mukaman da mata suke samu a gwamnati. Domin mafi yawanci abinda za ki ji ba ki gani, domin wannan abinda wai ake cewa a raba wai kamar wai 30 da wani abu a ba mata, in kika ji ba ki za ki ga cewa mafi yawanci gaskiya ba kowace mace ba ke da za ta yadda tana gogoriyo da yadda maza suke ake gwamawa haka. Gaskiya ba kowane ke yadda ba namiji haka masu ma mata. Kuma in kika ji ba kuma sauran abu na biyun kuma, in kika gidi kundin tsarin mulki ba ma kamata a ce an ba su kashi 30 ba. In dai za ki iya fitowa ke neman, ya kamata a ce ke ma ki fito a neman gaba ɗaya ko ma wani irin mukamin ki a bakin, tunda ba wai kundi ba ne wanda an yi shi dama domin sharuɗoɗi ne ga sunan na dokan ƙasa ne. In kin cika kawai ki fito ke ma ki ba da gudunmuwar ki, ni a gani na kenan. Laifin ba wai na wani bane ba, gaskiya na kowane ɓangare yana da, in kika ji ba za ki ga fuskokin, in kika dije ka gaskiya za ki ga kowane yana da muhimmancin da za ka dije shi.
To Malam Abdulkadir kenan daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka, kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu fara labarin wasannin namu na yau ne da taron ƙarshe da aka yi na Umar Kafa a birnin Alƙahira daga ranar 11-12 na watan Afrilu shekara 2019 na kwamitin zattarwa na hukumar ta Kafa, danda a cikin waɗansu abubuwa wadda ya haɗa da ainihin gyaran tsarin tafiyar da ƙungiyar hukumar a cikin waɗansu abubuwa da ke shirye a cikin ajandanta. Ra'ayin sun haɗa da horon babban magatakardar hukumar Amr Fahmi da kuma sauka da muƙaddashin babban magatakardan da ke kula da sha'anin tafiyar da tsarin aiki na hukumar da kuma sha'anin kuɗi Sadiqa Alawi, da kuma naɗe da aka yi na sabon babban magatakarda Muwada Hajja. Kaftin ɗin kuma sai Asante Kotoko Amos Frimpong ya nuna cewa ya yi imani Black Stars ɗin ƙasar Ghana za su iya tallaka wajen rukuni-rukuni na wasar cin kofin Afirka kudu yake kasashe da ke a wannan rukunin ba kan wallata ba ne. Babban kungiyar kwallon kafar ta kasa dai Black Stars ta sami kanta a cikin rukunin F ne tare da zakarar kwallon kafar ta Afirka kasar Cameroon da Benin da Guinea-Bissau a manhajar da aka gabatar na gasar cin kofin Afirka da za a yi a nan gaba. Kakakin hukumar kwallon kafar ta kasar Ghana Joba ya musanta raɗaɗin da ake yadawa cewar kasar Ghana ta ware kuɗi $8 million wa Black Stars dangane da wasan cin kofin Afirka da za a yi a kasar Masar shekaran nan. Kociyan Fa'idas Nigeria General Tarar ya bayyana cewar suna da wasanni na sada zumunci guda biyu da za su yi da kasar Ghana da kuma Senegal a shirye-shiryenta na gasar cin kofin Afirka da ake shirin Nigeria ta sami kanta a cikin rukuni ɗaya da Guinea, Madagascar da Burundi a cikin rukunin B. Kociyan dan kasar Jamus ya bayyana cewar kungiyar nasa za ta soma shirye-shirye ne inda za ta kafa sansani a Asaba dake a cikin Delta State ta annan daga bisani ta kafa sansanin ta a Ismailia kasar Masar. Kasar Ghana na shirin karban bakuncin wasan kwallon tennis mafi girma na kasa da kasa ITF World Tour Masters Open daga ranar 29 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayu a filin kwallon tennis da ke Accra Sports Stadium. Wannan gasa ta ITF World Tour kamar yadda aka takaddara hukumar kwallon tennis din Ghana Miss Filipina Pimpon ta bayyana wani daukaka ce na shekara shara na Magan West African Open Tournament wato gasar Afirka ta yamma kenan da Magan Group of Companies ke daukan nauyin su a bisa shugabancin Dr. Daniel Makodi. Rajwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Jami'ai a kasar Peru sun ce tsohon shugaban kasar Alan Garcia ya mutu bayan da ya harbe kansa yayin da 'yan sanda suke kokarin kama shi kan zargin cin hanci. An kai tsohon shugaban kasar Sudan ta Kudu Umar al-Bashir zuwa wani kurkuku a babban birnin kasar kwanaki 5 bayan da sojoji suka yi masa juyin mulki sannan suka sanya shi a ƙarƙashin ɗaurin talala. 'Yan uwansa sun ce Bashir mai shekaru 75 an komar da shi kurkukun Kobar na Khartoum a ranar Talatar da ta gabata kuma yana cikin tsatsauran tsaro. Ba a ganshi a fili ba tun lokacin da sojoji suka yi masa juyin mulki a ranar Alhamis din da ta wuce bayan da aka shafe watanni ana zanga-zanga da ta haifar da ƙarin farashin abinci da man fetur.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.